Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ma saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Juma'a 5 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Idris da kanun labarai.
To Murtala, a kasar Sudan rahotanni na cewa ana ci gaba da gwamza kazamin fada birnin Khartoum, babban birnin kasar da ke waye a yau Juma'a. Duk da tsagaita bude wuta na mako guda da bangarori biyu ke rikici da juna suka amince. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta danganta yawan hadarurrukan jiragen kasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da Ukraine da cewa zagon kasa ne daga wasu da ba a san ko su waye ba. Minista harkokin wajen Canada ta faɗa cewa kasar na nazarin kura jami'an diplomasiyar kasar China saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta kasar ta bayar da cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunkurin tursasawa dangin wani ɗan majalisar dokokin Canada ɗan Hong Kong.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni, za ku ji cewa yayin da hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger suka dukufa wajen tunkarar cutar ɗan sankarau a jihar Agadez. A jihar Tawa kuma wata cutar ce ta amai da gudawa, musamman ga yara ƙanana.
Yaro ne ka kawo nan likita, a wani zaune cikin layi muna jiran a kai gare mu. Amai ne ya kai da zawo, jiya ne dai da marece. Anya haƙura ne, ka san tsarin haƙura ya bambanta da na rashin lafiya haka.
To a jamhuriyar Niger din kuma, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatar da wasu da jami'anta suka kama da miyagun ƙwayoyi akan hanyar su ta zuwa ƙasashen Libya da Algeria, ciki har da wani ɗan Najeriya da ya haɗiye ƙunshin kodar heroin da nufin yi wa jami'an tsaro layar zana. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirinmu na Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
A kasar Sudan, rahotanni na cewa ana ci gaba da gwamza kazamin fada birnin Khartoum, babban birnin kasar da ke waye a yau Juma'a, duk da tsagaita bude wuta na mako guda da bangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince. Ya bayyana cewa dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na kokarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban kasa da headquarters sojoji. Shugaban Amurka Joe Biden ya yitar da ci gaba da tashin hankalin, ya sanya takunkumin hana duk wani ɗan Sudan da ke kawo cikas ga demokuraɗiyya ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka gudanar da hada-hadar kuɗi da ke da alaka da duk wani asusu ko kadarori da ke Amurka. Tashin hankalin da ke faruwa a Sudan babban abin takaici ne, kuma cin amanar jama'ar Sudan ne a fili waɗanda ke buƙatar gwamnatin farar hula da kuma miƙa mulki ga demokuraɗiyya, inji Biden a cikin wata sanarwa. Ya ce wannan tashin hankalin wanda tuni ya yi awon gaba da rayukan ɗaruruwan fararen hula da aka fara a cikin watan azumin Ramadan bai dace ba, tilas ne a daina. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta danganta yawan hadarurrukan jiragen kasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da Ukraine da cewa zagon kasa ne daga wasu da ba a san ko su waye ba. A rahoton da aka buga a shafin Twitter ranar Juma'a, ma'aikatar ta ce hare-haren kusan sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen kasa na sojin Rasha na gajeren lokaci. In ji ma'aikatar, rundunar sojin layin dogo na Rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri. Ko da yake jami'an tsaron cikin gida na Rasha za su fuskanci matsin lamba, kuma da alama zai kasance ba za su iya bada cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen kasa na Rasha daga harin ba. A halin da ake ciki, Ukraine ta harbo ɗaya daga cikin jiragenta marasa matuƙi da ke samun matsala a tsakiyar birnin Kyiv da yammacin Alhamis. Rahotanni da suka bayyana a farko daga jami'an gwamnati sun ce jirgin Bayraktar TB2 mara matuƙi na abokan gaba ne, amma daga baya rundunar sojin sama ta ce jirgin na Ukraine ne. 'Yan sandan Serbia sun ce a yau Juma'a sun kama wani da ake zargin aikata kashe-kashe na kwanaki biyu a Serbia. Mutumin da aka kama a ranar Juma'a ana zargin sa ne da harbe-harben da suka faru na ranar Alhamis, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 8 tare da raunata 14 a wani ƙauye kusa da Belgrade. Harbe-harben ranar Alhamis sun zo ne kwana guda bayan wani yaro ɗan shekara 13 ya buɗe wuta wata makaranta a Belgrade, inda ya kashe mutane 9 tare da raunata 7. Kamin da aka yi na ranar Juma'a na wanda ake zargi da harbe-harben ranar Alhamis, ya zo ne bayan da daruruwan jami'an 'yan sanda suka yi ta bincike cikin dare domin neman dan bindigar da ya harbin kan mai uwa da wabi a ƙauyuka uku da ke kusa da Mladenovac. An kama shi ne a kusa da birnin Kragujevac a ranar Laraba. Yaron mai shekaru 13 ya miƙa kansa bayan yayi amfani da bindigar mahaifinsa ya kashe abokan karatunsa 8 da wani mai gadi a makarantar da yake zuwa da ke Belgrade.
To an jima kaɗan Idris zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar suka dukufa wajen tunkarar cutar ɗan sankarau a jihar Agadez. A jihar Tawa kuma wata cutar ce ta amai da gudawa musamman ga yara ƙanana. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
A lokacin da na yi sakamako a sashen duba yaran ƙanƙana a jihar Tawa na iske jerin mata da suka kai yaransu asibiti saboda wannan larurar. A nan muna tare da waɗansu uwaye mata da suka kawo yaransu a wannan asibitin.
Kawo na likita a mazaunin cikin layi muna jiran a kai gare mu. Amai ne ya kai da zawo jiya ne dai da maraice anya haƙura ne kasan zawon haƙura ya bambanta da na rashin lafiya haka wadda ba ta danganci haƙura ba. Yanzu mun dai to likita har mu gani
ko ne yanayi na shekara ɗauko daga sanyi damana da zafi na tafi da irin tashi illa ta cututtuka ɗauko daga masassarar cizon sabro da majinar sanyi sai ciwon cutar dusa ko ta kwamba da ke bayyana a lokacin zafi kamar yadda wani likita mai zaman kansa Major Lawali Ibrahim ke cewa.
Cututtuka wanda ka haddaba yara ga wanga lokaci na zafi da iska da aka yi na farko dai akwai ciwo wannan na kwambal mai sawa zan jiki da ƙuraje mai da mayar ƙuraje sosai. Na biyu kuma akwai dusa ciwon dusa shi ma shi na sawa da ƙuraje majina da zan jiki waje yara. Akwai kuma cututtuka na amai da gudana sosai da yara kazawa da su muna cututtukan yara ka damu yara ga wanga lokaci na tsananin zafi da iska.
Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da cutar ɗan sankarau da mata dusa suka bayyana a waɗansu yankunan ƙasar ko da yake ba su kai matsayin alloba ba. Amma Major Lawali Ibrahim na cewa gwamnatin ƙasar kan shirya alluran rigakafi a irin wannan lokaci domin daƙile wanzuwar ire-iren waɗannan cututtuka irin wannan lokaci.
Wai waɗanda rigakafi ana mu yara dama rigakafin su mun an ka doka kama cutar dissa ko gabara ma gwamnati ta yi campaign ta yi ma yara allurai shi yasa wannan cutuka sun kai dama. Kuma kamar su gudanawa da amai wannan yanayi na tsabtar rayuwa yanzu ga lokacin zafi akwai guda kwarai abinci shi na sauro lalacewa sun mata ya kamata sun kula da tsabtar abinci da tsabtar muhalli.
A cewar Dr. Abdul Nasar na asibitin wadata a cikin garin Tawa idan ana son kaucewa waɗannan cututtukan dole ne a mayar da hankali ga tsabta.
Shi kasan zawo da amai cikin zawo akwai zakai ciwon zawo kamar kwan cuta da yake sa akwai ne ke cewa da yare a rata guri sana ita ana da gafin ta wajen amurin ne na shafawa wannan na yara wala ne shi dai abin da an muhimmanci dan a amurin abin shi ne tsabta ko kenan abinci a barbar su dai in za a shiga dish a wanke hannuwa in aka yi ka wanke hannuwa kuma in aka za a ci abinci a wanke hannuwa kuma a wanke mayar hannuwa ko ko abinci in aka ɗebe shaka ko sai a samu abin ka rufe shaka da kaɓura sau.
Shi dai wannan lokacin na raɗin zafi kan sa hukumomin kiwon lafiyar ƙasar ci gaba da amfani da kafofin sadarwa kamar rediyo da talabijin domin faɗakar da al'ummar ƙasar bisa matakanbi don kaucewa kamuwa da cututtukan wannan lokaci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Idris ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Ministar harkokin wajen Canada ta faɗa ranar Alhamis cewa ƙasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar ƙasar China saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunƙurin tirsasawa dangin wani ɗan majalisar dokokin Canada 'yan Hong Kong. Ministar harkokin wajen ƙasar Melanie Joly ta ce ma'aikatarta na kiran jakadan ƙasar China zuwa ga tattaunawa domin a jaddada cewa ƙasar Canada ba za ta amince da wannan katsalandan ba. ta ce rahoton hukumar leƙen asiri ya nuna cewa an kai hari kan dan majalisar dokokin kasar mai ra'ayin mazanjiya Michael Chong da ƴan uwansa ƴan Hong Kong bayan Chong ya soki yadda Beijing ke keta haƙin bil'adama. Chong ya suka kan yadda Beijing ke mu'amala da musulman Uyghur a lardin Xinjiang da ke kasar China. Yace da ya kamata tuni a kori jami'in diplomasiyar daga Canada. Idan aka zo ga batun alakar kasarsa da Japan, shugaban Korea ta Kudu, Yoon Suk-yeol, yana kokarin duban gaba. Amma idan za a yi la'akari da martanin jama'ar Korea ta Kudu, hakan na da wahala. Idan Japan ba ta yi kokarin magance ababen da suka gabata ba. Shugaba Yoon a watan Maris ya dauki matakai na bai daya don inganta dangantakar da ke tsakanin Korea ta Kudu da Japan, wacce ta yi matukar raguwa a cikin shekaru da dama da suka gabata, sakamakon takaddamar da ta shafi amfani da aikin tilas da Japan ta yi a lokacin mummunar mamayar da ta yi wazirin Koriya tsakanin shekarun 1910 zuwa 1945. Karkashin shawarar da Yoon ya gabatar, 'yan Koriya da aka tilasta wa yin aikin za su samu diyya ta hanyar wata gidauniya mai zaman kanta. Gidauniyar za ta samu tallafin kuɗi ne daga kamfanonin Koriya ta Kudu maimakon kasuwancin Japan, kamar yadda wani hukunci na 2018 da kotun koli ta Koriya ta Kudu ta bayar. Japan ta yi maraba da matakin. Haka ita ma Amurka, wacce ta dade tana shawartar kasashen biyu da su warware sabanin da ke tsakaninsu tare da yin aiki tare wajen magance kalubalen da ke tsakaninsu kamar Koriya ta Arewa da China. Amma matakin ya fi tsanani a birnin Seoul. Kusan kashi 60 cikin 100 na 'yan Koriya ta Kudu na adawa da matakin da Yoon ya kawo kan Japan, kamar yadda ƙuri'un jin ra'ayin jama'a suka nuna. Yawancin waɗanda aka tilasta wa yin aikin da iyalansu da kuma yin adawa masu saucin ra'ayi na kasar suna zargin Yoon da miƙa wuya ta diplomasiya, suna masu cewa maimakon haka ya buƙaci a biya shi diyya da kuma neman gafara daga kasar Japan.
Idris Abdullah Bako kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta gabatar da wasu da jami'anta suka kama da miyagun kwayoyin akan hanyar su ta zuwa kasashen Libya da Algeria, ciki har da wani dan Najeriya da ya haɗiye kumshin hodar heroin da nufin ya yi wa jami'an tsaro layar zana. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Kwayoyin tramadol 100,000 da wani sabon samfurin kwayar pregabalin 500,000 ne jami'an hukumar Okriti suka cafke sakamakon binciken haɗin gwiwar da reshen hukumar na maraɗi da na cibiyarta da ke birnin Yamai suka gudanar ta hanyar wasu bayanan da ke nunin ana shirin shigar da su ƙasar Libya. 'Yan Nijar su kimanin 9 da aka gano da hannu a wannan kazamar harka ne aka gabatar wa manema labarai da wasu motocinsu 5. Kakakin hukumar 'yan sanda komisar Nana Aishatu Usman Bako ta yi mana ƙarin bayani.
Bancin tramol ɗin kun gani mun gwada muku wata sabuwa pregabalin. Ita da tramol kusancin aikin da suke yi ga jikin ɗan adam duka guda ne. Wannan kwaye kuma in ta hita daga nan wurin ita ƙasa Libya take zuwa.
Haka kuma dubun wani ɗan asalin jihar Anambra ta cika a kan hanyar sa ta zuwa Algeria dauke da kumshi 53 na hodar heroin mai nauyin kilogram 1.1 da ya haɗiye da zummar baddasau.
Irin waɗannan mutanen ne waɗanda su yanzu safarar da suke ta haɗe kwaya ce. Sai a haɗe kwaya in ya so in sun ka isa inda za su tafi yaƙin nan sai a ba su magani in sun ka sha sai su maido ta duka. Shi ma a cikin wani motar jigila da ya shigo ta wajen ƙwanni daga nan zai huce ya bi ta a Gadez ya huce ya kai Aljeri.
An da ya kiyasta darajar kwayoyin da aka kama a kan miliyan kusan 150 na sefa waɗanda kuma ka iya lullunkawa har sau 4 idan aka shigar da su kasashen Libya da Algeria. Alkali mai shigar da kara procureur de la République Shehu Musa wanda ya ziyarci ofishin Okritis ya jinjina wa ma'aikata.
Aikin da wannan service yake yi aiki ne mai mahimmanci, aiki ne mai amfanin kasanmu. Kun gani abin da suka kama, shi yasa na zo tare da abokan aikina don in ce musu muna jin daɗin aikin da suke yi kuma muna jinjina musu su ci gaba da wannan aiki. Allah ya taimaka mu, Allah ya kare kasanmu.
Shugaban kungiyar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Adena Malam Ganda Saleh ya gargadi hukumomi akan batun zartar da abubuwan da doka ta tanadi yana mai cewa ta haka ne za a karya lagon masu wannan haramtacciyar sana'a.
A cikin kundi namu na yaki da miyagun kwayoyi, a duk abin da aka kama, in mela ne, in avion, in mota ne, an ka samu kwaya shiki, ya kamata kayan nan a saida su a ba 'yan sanda masu yaki da miyagun kwayoyi su sai kayan aiki. Haka nan ne, kenan da kudin kwaya shine ake yakin kwaya. To tun da procureur ya zo, muna tamani zai shi kiran mu.
Kamar yadda aka saba, hukumar 'yan sanda ta sake nana ta kiran al'umma ta ci gaba da bada haɗin kai domin cimma nasarar wannan yaki da kulliyomin ke bijirowa da sabbin salo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma sai a kasar Kenya, inda hukumomi a kasar suka fito da wasu hanyoyin koyarwa a yankunan karkara da ke fuskantar matsalar karancin ababen more rayuwa kamar wutar lantarki da kuma internet. Matakin da yana da manufar gane waɗannan yankunan na karkara da ke fuskantar koma baya ta hauji ilimi a kasar ta Kenya. Gasar Filu Hashin Gumer da fasarar rahoton.
Yara masu koyon karatu suna koyon darussa kan kwamfutar hannu ta makarantar firamare a Langhele da ke gundumar wajir ta Kenya. Suna amfani da wata manhaja mai suna M. Luga wacce ke fasara darussa cikin Turanci da Swahili, manyan harsuna biyu da ake koyarwa a Kenya zuwa wasu harsunan asali. Waɗanda suka ƙirƙiri manhajar sun sanya ta akan allunan masu amfani da hasken rana don ɗaliban da ba su da damar samun wutar lantarki.
Because of that connectivity issues, we made the app.
Saboda matsalolin sadarwa, mun samar da manhajar ba tare da buƙatar layi ba, wanda ke nufin ba a buƙatar yanar gizo don samun damar yin amfani da ita. Sannan kuma muna da na'urori masu amfani da hasken rana don cajin kwamfutar hannu. Sama da kashi 70 cikin 100 na ɗalibai a arewacin Kenya suna zama a wuraren da babu wutar lantarki, wanda da farko ya haifar da babban matsala ga masu amfani da M-Luga. Amma yanzu suna iya shiga cikin sauki. Malamai sun ce manhajar ta inganta koyarwa sosai.
The initiative so far is going to help.
Shirin zai taimaka wa yaran, ya zuwa yanzu suna ƙara ƙwarewa da shi. Hakanan zai inganta shigar da yaran mu cikin sauki. Hakan zai ƙara ƙaimin hankalin yaran da sauƙaƙa ayyukan malamai. Saboda rashin kayan more rayuwa da rashin malamai a makarantu, dole ne yara arewa maso gabashin Kenya su yi koyo a cikin waɗannan yanayi. Ali Mahadi ya shaida murya Amurka cewa kamfanin suna shirin kai ɗauki ga ɗalibai da dama a yankuna masu nisa domin su iya koyo akan yarukan su na asali.
We have piloted in the Somali language, so in the coming few months.
Mun yi gwaji a cikin yaren Somalia. A cikin 'yan watanni masu zuwa za mu kuma je sauran sassan ƙasar inda muke da al'umman Masai, mu kuma yi gwaji a can. Sannan kuma mu matsa zuwa Isolo da Marsabit da kuma Mandera, inda muke da al'ummomin Borana, mu kuma fara aiki. A ƙarshen wannan shekarar za mu ba da kwamfutocin hannu fiye da 300. Ƙungiyoyin cikin gida ko ƙungiyoyi masu zaman kansu yawanci suke ba da kuɗin kwamfutocin. A cewar UNICEF, ɗaya daga cikin muhimman ƙalubalen koyo a yankin kudu da hamadar Sahara shi ne yadda harshen koyarwa ya sha bamban da harshen uwa. Ganin yadda ake da sabon tsarin karatu a yanzu, an mayar da hankali ne akan harsunan asali, kuma yadda M-Luga ke samar da sauƙi a cikin ayyukan fassara, saboda lokacin da za su koya wa yara a cikin harshensu na asali, fahimtarsu da samun dama suna inganta sosai. Ilimin farko ko ECD a Kenya ba abu ne da ake da shi a ko'ina ba, ko masana sun ce ƙananan hukumomi suna buƙatar sanya ƙarin kuɗaɗe a makarantu don ilimin farko kafin shiga makarantar firamare.
There are so many apps that have been
akwai manhajoji da yawa da ake amfani da su a halin yanzu. Nan gaba kaɗan muna da niyyar sanya tsarin na'ura mai ƙwaƙwalwa tun suna ƙanana a cibiyoyin ECD. Shirinmu shi ne yadda za a inganta su ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa ko da a matakin aji 1 da 2 na firamare ne. Duk da ɗimbin ƙalubale ɗalibai ke fuskanta a yankunan karkara a ƙasar Kenya, sabbin abubuwa irin su manhajar M-Luga na ba da kyakkyawan fata cewa za su iya samun ilimi mai inganci kamar sauran takwarorinsu na sauran sassan ƙasar.
To Madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sakamakon ƙuri'a jin ra'ayin jama'a da dama da aka gudanar a Amurka ya nuna cewa masu kada ƙuri'a ciki har da 'yan Democrat ba sa son shugaba Joe Biden ya sake tsayawa takara a zaben 2024. Suna masu nuni da shekarunsa a matsayin babban dalilinsu, yayin da alamu ke nuni da cewa ba makawa shi ne dan takarar da jam'iyyar ta Democrat za ta tsayar. Yau batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. A makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a baɗi, inda ya nuni da cewa akwai buƙatar a sake zaben gwamnatinsa don ta kammala muhimman ayyukan da ta fara. Shugaban na Amurka ya bayyana shirinsa na sake tsayawa takara ne a wani talla da ya fitar a makon da ya gabata.
Freedom.
Biden kenan a cikin tallan yake cewa, "Yanci da walwala batutuwa ne muhimmai a wurinmu Amurkawa." Biden ya nuna sha'awar tasa ta sake tsayawa ne yayin da alƙalaman ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da masu kada ƙuri'a ke nuna alamun farin jininsa na raguwa. Audrey Frederick, mazauniyar jihar Ohio ce a nan Amurka.
"He's too old to be running for president."
Biden ya manyanta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ya kamata ya yi ritaya ya zauna ya huta. Sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa sun bayyana ra'ayin cewa bai kamata Biden ya sake tsayawa ba, ciki har da kashi 50 na 'yan Democrat, inda fiye da rabi suka yi nuni da yawan shekarunsa. Shekarun Biden dai 80, zai kuma kammala wa'adi na biyu idan har an zaɓe shi yana mai shekaru 86.
"I respect them taking a hard look at it. I take a hard..."
Anan Biden cewa yake, "Ina mutunta yadda suka yi zurfin tunani kan wannan lamari. Ni kaina na yi wannan tunani kafin na yanke shawarar sake tsayawa takara, kuma ina jin kaina daidai, ina kuma zumuɗin ganin hakan ta yiwu." Shugaba Biden dai yana tunanin cewa masu kada ƙuri'a za su yi la'akari da ayyukan da ya yi, musamman wajen farfaɗo da Amurka daga annobar COVID-19, samar da ayyukan yi, da kuma nasarori da ya samu a zuwan majalisar dokoki, kuma duba da cewa babu wani ƙwaƙwaran mai neman tikitin takara a jam'iyyar ta Democrat. Kusan za a iya cewa kamar ya samu ne, a cewar masu sharhi kan siyasa Amurka. To, kuma me yasa 'yan Democrat suka yi amanna cewa Biden shi ne mutumin da ya fi cancanta su tsayar? Jama'a da dama na ganin amsar ita ce, a tsakanin masu matsakaicin ra'ayin sauyi babu kamarsa, inda akan yi masa kallon ɗan takarar da zai iya janyo ra'ayin masu kada ƙuri'a daga jihohin Wisconsin, Arizona, Georgia da Pennsylvania. Jihohin da ake ganin su ne za su zama manuniya ga wanda zai iya nasara a zaben na 2024. Sun kuma yi amanna cewa zai iya wa 'yan Republican zarra, ko da zai kara da Donald Trump mai shekaru 76, wanda har ila yau yake fuskantar tuhume-tuhume kan zargin aikata manyan laifuka, ko kuma gwamnan jihar Florida Ron DeSantis mai shekaru 44. Julie Rojinski, mai fashin baki ce da ta kware wajen dabarun lashe zaɓe a ɓangaren 'yan Democrat.
Republican Party has drifted so far to the right and their base has become so energized.
Ta ce, "'Yan Republican sun karkata hankulansu wuri guda, kuma magoya bayansu suna nuna shauƙin zai yi wuya a samu wani mai matsakaicin ra'ayi da zai taka rawar gani a zaɓen. Ya zama dole sai sun karkata hankulansu kan ɗan takarar da zai kasance mai tsananin ra'ayin mazan jiya domin su samu nasara. Wannan kuma ba mahanga ba ce da za ta kai su ga nasara a babban zaben da za a yi a watan Nuwambar baɗi." Yanzu haka dai ya rage watanni 18 ne kafin a yi zaɓe, kuma komai zai iya faruwa tsakanin wannan lokaci, ciki har da babbar fargabar 'yan Democrat, wato yiwuwar Biden ya kamu da rashin lafiya ko kuma ya fara nuna alamu na tsananin girma. Tunda dai 'yan Republican har sun fitar da tallansu na caccakar 'yan Democrat, da suke nuna fargaba idan makomar Amurka ta kasance karkashin shugaban kasa mai rauni, abinda suka ce ba taba ganin irinsa ba a tarihin Amurka. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy Wida Kuswara da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Tawa gaida Mahmud Lalo kamar yadda ya faɗa, da fatan za a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Kafin mu ci gaba, ga wannan saƙon.
Wasanni a taƙaice.
Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Ƙwallon ƙafa. Zarika ruga, ƙwallon kwando har da taraga, kokawa da dandan zamani da na gargajiya.
Wanda bai ga dambiyan shago bana da sauran kallo mutun yana.
Kama daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku.
Irin kamar club irin Watford a ce ta ci mu 4-1, abu ne abun kunya kuma dama.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe 9:30 na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako. To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A ƙasar Sudan, rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin fada birnin Khartoum, babban birnin ƙasar da kewaye, a yau Juma'a, duk da tsagaita buɗe wuta na mako guda da ɓangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince. Ya bayyana cewa dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na ƙoƙarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban ƙasa da hedkwatar sojoji. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta danganta yawan haɗarurrukan jiragen ƙasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da Ukraine da cewa zagon ƙasa ne daga wasu da ba a san ko su waye ba. A rahoton da aka buga a shafin Twitter ranar Juma'a, ma'aikatar ta ce hare-haren kusan sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen ƙasa na sojin Rasha na gajeren lokaci. In ji ma'aikatar, rundunar sojin layin dogo na Rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri. Kodayake jami'an tsaron cikin gida na Rasha za su fuskanci matsin lamba, kuma da alama zai kasance ba za su iya bada cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen ƙasa na Rasha daga harin ba. 'Yan sandan Serbia sun ce a yau Juma'a sun kama wani da ake zargin aikata kashe-kashe na kwanaki biyu a Serbia. Mutumin da aka kama a ranar Juma'a ana zarginsa ne da harbe-harben da suka faru na ranar Alhamis, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 8 tare da raunata 14 a wani ƙauye kusa da Belgrade. Harbe-harben ranar Alhamis sun zo ne kwana guda bayan wani yaro ɗan shekara 13 ya buɗe wuta wata makaranta a Belgrade, inda ya kashe mutane 9 tare da raunata 7. Ministar harkokin wajen Canada ta faɗa ranar Alhamis cewa ƙasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar ƙasar China saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunƙurin tirsasawa dangin wani ɗan majalisar dokokin Canada 'yan Hong Kong. Idan aka zo ga batun alaƙar ƙasarsa da Japan, shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol yana ƙoƙarin duban gaba, amma idan za a yi la'akari da martanin jama'ar Korea ta Kudu, hakan na da wahala idan Japan ba ta yi ƙoƙarin magance ababen da suka gabata ba. Shugaba Yoon a watan Maris ya ɗauki matakai na bai ɗaya don inganta dangantakar da ke tsakanin Koriya ta Kudu da Japan, wacce ta yi matuƙar raguwa a cikin shekaru da dama da suka gabata sakamakon takaddamar da ta shafi amfani da aikin tilas da Japan ta yi a lokacin mummunar mamayar da ta yi wa zirin Koriya tsakanin shekarun 1910 zuwa 1945.
To, madalla masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama, bari mu aika da sakon taya murna zuwa ga daraktan lamuran 'yan jarida na fadar gwamnatin jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya, Alhaji Abdul Nasir Umar Abubakar Sanyinna, akan sabon mukamin da gwamnatin jihar Sokoto ya yi masa na babban sakatare a tsarin aikin gwamnati. Aka kuma sakon taya murna ga Abdul Ghani Muhammad da Abubakar Muhammad da aka fi sani da Abu Dan Salama da Imamatu Wali da dai dukkan waɗanda aka yi ma wannan mukami. Yanzu kan a madadin dukkan abokan aiki musamman Idris Abdullahi Bako da Julie Ladas Gresham, Murtala Faruk Sanyin nake fatan mu kasance lafiya.